العدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا لانر لا ربا وانديو وطن رمضان يانا دكوانا إشيرين دا أكو ألب دريهو دا أربعين دبيو هجرية وانديو شيا كاما ديار غوطن ديار شكرة تدبو بيو دا إشيرين دا أي ميلادية أولا زمانامو نا تفسيرا القرآن مي جرما دا بيان معنون آيو ينسا masallacin FCDA dake area 11 a Garki ta Abuja birnin tarayyar Najeriya. Muke godewa Allah da ya bamu ikon ci gaba daga inda muka tsaya, wanda mun faro darasin daga aya ta 96 a suratu Tauba, har Ubangiji madaukakin sarki ya kai mu aya ta 113 a jiya. Mun fara karanta darasin da ke kunshi a cikin ayoyin 113, 14, 15, 16. To wannan kuma a cikin karatutukan namu na bana shine darasin mu na 5 ko a cikin zaman Makki da muka yi guda 23. Wance guda 20 daidai cikin karatu 20 daidai. Malam bismillah ma kana lin nabi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma kana
Allah madaukakin sarki yace ma kana lin nabi be kamata annabi ba, wanda Allah ya aiko shi kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda yake da girma sannan kuma yake da daraja ya fifita ragowar annabawa. Ma kana lin nabi be dace ga irin wannan annabi ba, kuma be dace ga kowane annabi ba ma. An yastaghfiru lil mushrikina, a ce annabawa su nemi gafara ga mushrikai. An ce annabi tare da cewa lafazi ne na mufrad, amma kuma sai aka wajahar da maganar izuwa ga jam'i don ta zanto ta shafi kowa, bayan annabi sallallahu alaihi wasallam din ta haɗar da alladina amanu. To ma yanbaghi lin nabi wal mu'minina وليس من شأنهم، وانا با ايكن سبني بابا ما ذاك قسيني با an yastaghfiru lil mushrikeena, a ce su nema wa mushrikai gafara. Walau kanu uli qurba, koda ko innan mushrikan suna da dangantaka da su ta zumunci, koda ƴan uwansu ne, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bayan gashi ya bayyana a gare su ƙarara, me ya bayyana? Cewa su ɗin ɗan wutar jahim ne. To wannan ayar ita ce aya ta farko da jiya muka fara karantawa. Mun ɗauko bayani akan sababin saukarta, wanda yana cikin musnadul imami Ahmad da sahihul Bukhari da sahihul Muslim, cewa a lafazin imamu Ahmad ta hanyar Abdurrazzaq Sanani daga Ma'mar ibn Rashid al-Basri daga Muhammad ibn Shihab al-Zuhri daga ibn al-Musayyib daga babansa al-Musayyib, cewa lamma hadarat Aba Talib ibn al-Wafa, lokacin da mutuwa ta zo wa Abu Talib, dakhala alayhi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayya, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wurin Abu Talib, sai tarar da Abu Jahl a wurin. Abu Jahl al-kunyasa ce, amma sunansa Amru ibn Hisham ibn al-Mughira ibn Abdullah ibn Amr ibn Makhzum ibn Yaqazah ibn Murrata ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn al-Nadhr ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Mu'add ibn Adnan al-Qurashi al-Makhzumi. Shi Abu Jahl ɗaya daga cikin sanannu ne cikin waɗanda suka addabi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya takura wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yana cikin manya-manyan shugabannin Qurayshawa. Asali al-kunyarsa shi ne Abu al-Hakam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya yi masa, ya canja al-kunyar tasa ta zama Abu Jahl. Abinda isa kuwa, saboda ya jahilci abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yazo da shi, kuma har ya mutu bai tuba ba, ya gallaza wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ragowar sahabbai. To Abu Jahl, wanda an kashe shi a yakin Badar da shi da Abdullahi ibn Umayya, Abdullahi ibn Abi Umayya ibn al-Mughira ibn Abdullahi ibn Amr ibn Makhzum, wanda al-Makhzumi daga baya ya musulunta, domin da shi da Abu Sufyan lokacin fathu Makka suka musulunta, lokacin da ya zo ma fathu Makka ya zo da musuluncinsa, da shi kuma aka je yaƙin Hunain, sannan kuma da shi aka yaƙin Ta'if, har ma aka jefe shi a Ta'if da kibiya, a nan ya mutu. Saboda haka ya mutu musulmi, amma kafin ya musulunta shi ma yana ɗaya daga cikin mutanen da suke gallazawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yana ɗaya daga cikin wanda aka ce a kansa aya ta sauka ta cikin suratu al-Isra, wa qalu lan nu'mina laka hatta ya isa haka. Yawa suke cewa ba za mu imani da kai ba har sai ka sanya mana, wato ƙasa ta fito da ruwa ya bulbulo, sannan za mu imani da kai. To wannan shi su ne Umayyah ibn Abdullah ibn Abi Umayyah al-Makhzumi da kuma Abu Jahl shi ma al-Makhzumi, kuma dama an san irin tsamar da take tsakanin Quraishu da kuma Banu Makhzum, wanda kowa yana kokarin ya ga cewa shi ne a gaban wani. Shi kuma Abu Talib shi ne mahaifin Sayyidina Aliyu, Allah ya ƙara yadda a gare shi, mahaifin Ja'far, mahaifin Talib, mahaifin Ummu Hani, mahaifin Aqil, mahaifin ragowar ƴaƴansa dai, wanda wasunsu sun musulunta, ko in ce jullinsu ma sun musulunta. Akwai Talib ibn Abi Talib, wanda duka babu su dai Fatima bint Asad shi ba an zo da shi yakin Badar amma dai ba a sani ba daga nan ba a ƙara amma ba a san ransa aka zo da shi yakin Badar ba shine babban ƴaƴan Abu Talib daga baya kuma ba a dai san ya musulunta ko bai musulunta ba amma Aqil ibn Abi Talib Allah ya ƙara yadda a gare shi ya musulunta daga baya Abu Yazid Ja'far ibn Abi Talib shi kan dama take musulunta Ali ibn Abi Talib shi kan shugaba ne a cikin musulmai Ummu Hani bint Abi Talib ita ma ta musulunta daga baya sunanta Fakhita bint Abi Talib sannan akwai Jumanatu bint Abi Talib ba ana tunanin ita ma ta musulunta ita Jumana din ita ma ƴar uwar Sayyidina Ali ce Allah ya ƙara yadda a gare shi akwai Rifa bint Abi Talib ita ma ana zaton ta musulunta akwai Asma'u bint Abi Talib to da dai wasu ƴaƴan da ake tunanin ƴaƴansa ne shi kuma Abu Talib din sunansa wannan alkunyarsa ce saboda ɗansa Talib wa illa sunansa sunansa na asali wanda mahaifinsa ya sanya masa ba shine Talib din ba ba shine Abu Talib din ba sun ce sunansa Abdu Manaf kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka tabbatar musamman a cikin wasiyar da shi mahaifinsu kakan manzo Allah sama kenan ya rubuta ya ban masa cewa in ya mutu shi zai ci gaba da kula da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wasaitu man kannaituhu bi talibin abdi manafin wa huwa zu tajarubi ibn al habib akramil aqaribi ibn alladhi qad raba ghayra aibi yace wasaitu man kunyatuhu bi talibi na rubuta wasiya zuwa ga wanda sunan alkunya sa ake masa alkunya da talib abu talib Abdu Manafin wanda sunansa Abdu Manaf wa huwa zu tajarubi dama ya saba da gogayya da rayuwa ibn al habibi cewa ga dana nan masoyina manzo Allah kenan jikansa akramil aqaribi ibn alladhi qad ghaba ghayra aibi dan wanda ya mutun nan wanda ba zai da ba shine Abdullah to wannan shakhsiyat din wayna mutanen guda uku a lura sosai zamu dawo mu dan bada kissar Abu Talib kadan saboda nan mahallinta ne lalla wani zai dade bai kuma cin karo da ita ba to a wannan hadisin cewa manzo Allah ya shiga wurin Abu Talib wa indahu Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayya ga Abu Talib ga Abu Jahl ga Abdullah ibn Abi Umayya cikin manyan Quraishawa to su suna so su tabbatar da cewa ya cika akan addinin kakanni na bautar gumaka na bautar Hubalu da Lata da Uzza da Manat shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wahalar da Abu Talib ya sha wajen bawa shi kariya da kuma shi Abu Talib bai taba ƙaryata addinin ba kawai dai da yadda ake so yayi ba shine ya furta cewa ya karba addinin domin shi ita karba addini sai kuma kawa tsad da raguwar addinan da suke kishiyantar wannan addini to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya so shi da ya karba addinin in yayi ikrarin kalmar shahada to a lokaci ɗaya kuma ya soke dukkan abin da yake ake bauta masa kuma bayan Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yin fito na fito da shi ba saboda dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai kawaici da kuma iya zama da jama'a to kuma sai ya hadu da shi kansa Abu Talib din karamcin da yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama lallai yana buƙatar shi ma dole a karrama shi to amma manzo Allah sama da ya ga rayuwa ta zo ƙarshe sai ya shigo inda Abu Talib din yake sai ya ce ai ammu ya bafana qul la ilaha illa Allah kace ba wanda ya cancanta a bauta masa ba wanda in aka bauta masa an yi daidai ba wani wanda za a yi wa sujada ba wani wanda zuwa gare shi za a koma ya ba wa mutum sakamako illa Allah sai Allah shi kadai in ka faɗi haka to ka ce Hubalu ƙarya ne Lata ƙallata ƙarya ne Al'uzza ƙarya ne Manata ƙarya ne duk wani abu da ake bautawa koma bayan Allah ƙarya ne, kayi nafiyu kenan, kuma kayi isbatu cewa Allah shi kadai za a bautawa. Yace abin da nake so ka ce kenan. To shi Balarabe ne Abu Talib ya san ma'anar la ilaha illallah. Kuma Balarabe irin na wannan lokacin ba a taba sanin sa da karya alƙawari ba, ba a san shi da ja da baya ba. In ya karba to fa ya karba kenan. Manzo Allah sai ya ƙara masa yace kalima, kaga wannan kalma ce, uhajju laka biha inda Allah, zan tsaya in yi kamar ka ce yanzu a Hausa zamani ka ce in yi kitin in shiga in fita in kafa hujja da ita a wajen a gaban Ubangiji subhanahu wata'ala akan cewa kai musulmi ne, ma'ana da ita zan cece ka. To sai Abu Jahal da Abdullahi ibn Abi Umayya suka ji tsoron manzon Allah fa zai iya wa Abu Talib tasiri, saboda yadda Abu Talib yake san manzon Allah, shi manzon Allah yake san Abu Talib. Sai suka ce a targhabu an millati Abdul Muttalib, yanzu tsoho so kake yi ka bar addinin kakanka Abdul Muttalib, shine shaibatu kenan, ibn Abd Manaf ibn Hashim, so kake ka bar addinin kakanka wanda ya gwagwarmaya a kansa. To su suna gaya masa cewa a targhabu an millati Abdul Muttalib, shi kuma manzo Allah sama na cewa ka ce la ilaha illallah, zan tsaya maka da ita a gaban Allah ranar alkiyama. Falam yazala yukallimanihi, basu gushe ba suna tai masa wannan maganar, hatta qala akhir shay'in kallamahum bihi, har ya zan karshen abin da ya gaya musu yake cewa ana ala millati Abdul Muttalib, naji din ina kan tafarkin addinin Abdul Muttalib. To ka san dole su yi manzo Allah dariya sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji haushin wannan mawkifi, sai ya ce la astaghfiranna laka, na rantse da Allah sai na nema maka gafara a wajen Allah, malam unha anka, sai dai in an min kashedi game da kai an ce kai in. Nan take sai Allah ya saukar da wannan aya, ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina, ai ba girman annabi bane, bai dace da annabi ba ma ya ce wai bari ya nema wa mushriki gafara, ba girman annabi bane, ba girman mu'minai bane ba su ce za su nema wa mushrikai gafara, su nemi gafara Allah ga mushrikai ba zai yi ba, ba aikin su bane ba. To shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba yayi shirin yi ne dai yana jiran umarnin Allah, sai aka saukar da wannan aya, walau kanu uli qurba, ko da ko ɗannan mushrikan ɗan uwa ne na kusa, min ba da ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim, kuma aka saukar da faɗin Allah a cikin suratu Ali Imran, innaka la tahdi man ahbabta,
innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Mace Ali Imran ba ita ta cikin Ali Imran ba ce, ko laysa alayka hudahum, wannan cikin suratul qasas ce ko, yawa. To Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta, ba kai ne kake da alhakin shiryar da wanda kake so ba, walakin Allah ya hadi man yasha. To kun ji wannan hadisi, wannan hadisi hadisi ne wanda yake ba shi da matsala ta fuskar isnadi, ya kai darajar karbuwa. Ya zo ta hadisin sayyidina Ali, Allah ya kare yadda a gare shi, wanda shi ma Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi a cikin al-Musnad, daga sayyidina Ali Allah ya kare yadda a gare shi, yace naji manzon Allah sami'tu rajulan yastaghfiru li abawayhi wa huma mushrikan, naji wani mutum yana nema wa iyayensa gafara alhali mushrikai ne su. Fa qultu, sai nace ayastaghfiru rajulu li abawayhi wa huma mushrikan, dama mutum yana nema wa iyayensa guda biyu gafara ne a wajen Allah kuma alhali mushrikai ne. Fa qala, sai yace awalam yastaghfir ibrahimu li abihi, a'a annabi Ibrahim ma ai ya nema wa babansa gafara. Fa zakartu zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah kaji mun buga da wani ga abin da yace na hana shi nema wa iyayensa gafara saboda sun mutu akan shirka, yace ai annabi Ibrahim ma yayi wa babansa ya nema wa babansa gafara. Sai Allah ya saukar da wannan aya, ma kana linnabi, kun ji sababi na biyu kenan ko, wannan kuma sai kuma sababi na uku wanda shi ma malaman hadisi sun rawaito shi, kuma ana danganta wannan aya da shi a babi na ilimi, shine abin da ya shafi roƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya game da nema wa mahaifiyarsa gafara bayan ya ziyarci kabarinta. To kafin mu je wancan sababi na uku, bari mu tattauna wannan sababin. Abu na farko da an fara tattauna akai shine game da Abu Talib, wanda shine qutbur raha, akan sa mas'alar take. Abu Talib yaya ne a wurin mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda mahaifiyarsu ɗaya da Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda mahaifiyarsa ita ce Fatimatu bintu Amr al-Qurashiyyah al-Makhzumiyya. Ita Fatimatu bintu Amr ɗaya daga cikin matan Hashim ne ibn Abdi Manaf, kuma ta haifa masa, cikin ƴaƴan da ta haifa masa, ta haifa Abu Talib da Az-Zubair ibn Abdul Muttalib da Abdullahi ibn Abdul Muttalib, ƴaƴanta maza guda uku, sai kuma Umaymatu bintu Abdul Muttalib mahaifiyar Zainab bintu Khuzaima, sai Atika bintu Abdul Muttalib, sai Barra bintu Abdul Muttalib, sai Arwa da Al-Bayda binta Abdul Muttalib. Wannan ita ce mahaifiyarsu Abu Talib kenan. Abu Talib ba za ka iya karar da me aka rubuta a yarintarsa ba, amma dai tarihi bai taɓa ajiye wani abu na kaito ko wani abun kunya da ya taɓa gudanarwa a yarintarsa da za a rawaito ba, wanda asalin rayuwar Balarabe kuma rayuwa ce mai kyau, in ba a ambace ta ba, sai dai in akwai wani abu na rashin kyau to za a ambata. To amma akwai abubuwa da za a iya faɗa na alheri ƙwarai da gaske game da abin da ya shafi rayuwarsa, wanda daga ciki akwai kula da ƴan uwansa, musamman waɗanda suke na ƙasa da shi, da kuma lazumtar mahaifinsa, wanda a sanadiyar haka ne ma mahaifinsa ya bashi wasiyar cewa in ya mutu, in shi mahaifin ya mutu, shi Abdul Muttalib din Shaibatu Alhamdu ibn Hashim kenan, kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ya cigaba da rike mazala sama, cewa shi Abu Talib din ya cigaba da rike manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya karbi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun bayan rasuwar Abdul Muttalib. To kuma sai ya zanto shi mutum ne qalilu zatil yad, yana da ƙarancin abun hannu, don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai shekara 15 ba, kamar yadda da yawa daga cikin masadir na tarihi suka yi tawaturi akan ambaton haka, sai ya dora manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan harkar kasuwanci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tafi tare da karabka, ko ya taba tafiya tun da zuwansa daya izuwa garin Syria, Sham kenan, wanda sai da suka kai wani wuri da ake kiransa Busra, da take garin Bisra, ba Basra ba da take garin Sham, a garin Iraki. To anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani irin masu bauta a addinin Kiristanci, wanda suka shahara da bauta, rahib ne irin wanda suke takaice kansu wajen bauta din nan. To sai ya ba da shawara da ya ga wasu alamu a tattare da manzo Allah sama, yace to shi dai gaskiya a bisa abin da ya karanta, annabin da za a aiko a ƙarshen zamani sifofin duk sun bayyana akan wannan, kuma ga Yahudawa da bakin ciki haka suka yi wa Annabi Isa, da haka yana ba da shawara a mayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To kaunar da Abu Talib yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya dawo da manzon Allah gida. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da zama a hannunsa har sai da ya kai shekara 25, sannan ne ya je ya sake komawa lokacin ya girma ya yi shekaru, tunda ya kai 25 shi ne ya koma ya je ya yi kasuwanci, ya kula da kasuwancin Khadija, Allah ya ƙara yadda a gare ta, suka rabu tare da Maisara. To bayan ya dawo, nana Khadija ta aika bukatar ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ba za a suma ya karba Abu Talib da wani daga cikin ƴan uwansa ko Al-Abbas, su ne suka je suka wakilci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wajen daurin aure, suka karba auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Khadija a wajen waliyin Khadija. A lokacin akwai Warqat ibn Nawfal dan baffanta, akwai wani daga cikin baffanninta wanda da kisoshin suna nan a cikin littafai na tarihi. To dan haka bayan ya aurar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu budi a rayuwarsa saboda albarkacin budin da matarsa take da shi. Ita kuma Khadija ta ci gajiyar dukiyar mijin da ta aura kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ya rasu yaban mata tarin dukiya. To bata salwantar da dukiyar ba, kuma sai ta ci gaba da wato juya dukiyar har ta zama cikin fitattun masu arziki a Makka. Ita kuma bata yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruwa ba. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu daga cikin baffanninsa suka zauna suka ga halin da Abu Talib yake ciki, dan kaga kaunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake masa akan cewa nauyi ya masa yawa. Sai suka ce masa, muna ganin nauyi ya maka yawa, ka bamu wasu daga cikin ƴaƴanka mu riƙe. Sai ce, to in dai ba za ku taba mini aqilu ba, saboda kamar ya fi san aqilu az-zahir a cikin ƴaƴan, in dai ba za ku taba min aqilu ba, to ku dau duk wanda za ku dauka. To Talib babba ne a shekaru, Ja'far ya ba wa sayyidina Aliyu shekara 20, aqilu ya ba wa sayyidina Aliyu shekara 30, Ja'far ko kuma ya ba shi 20, Ja'far ya ba sayyidina Aliyu shekara 10. Saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau sayyidina Aliyu ya rage wa baffan nasa nauyi. To lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shekara 40, Allah ya aiko shi. Sayyidina Aliyu yana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana cikin farkon waɗanda suka musulunta, Khadija, Abu Bakar, Aliyu Allah ya ƙara yarda a gare su, wannan kowa a ɓangarensa shi ne wanda ya fara musulunta. Amma Sayyidina Aliyu ya dinga ɓoyewa, bai bari mahaifinsa ya gani ba, saboda ba a taɓa aiko annabi a cikin ƙwaryar Makka ba. Su kuma mutane ne masu tsauraran ra'ayi akan kulawa da al'ada, shine abin da Bature yake cewa conservative. Zai wahala ka zo musu da wani abu wanda kai tsaye sabawa abin da iyayensu da kakanninsu suke kai, kuma su karba cikin sauki. Shi yasa Allah ya ce li tunzira qauman ma unzira aba'uhum, kai wa mutane wa'azi mutanen da kakanninsu ba aiko musu annabi ba. An taba aiko annabawa larabawa kamar annabi Hud da annabi Salih da annabi Shu'aib. Shu'aib a Madyana, Hudu zuwa ga Adawa, Salihu zuwa ga Samudawa a Madain Salih Al-Hijr can gaban Tabuk. To amma su wa'annan ba larabawa ne irin na Makka ba, domin larabawan da suka yi saura a Makka al-arabul musta'riba ne. Su kuma wancan al-arabul ba'ida ne, sai dai a karanta su a labarai, ko kuma in kasuwanci ya kai mutum Sham ya huce ta Madain Salih ya ji labari, amma ba dangin iya bare na baba kafin a kai zuwa ga nasabarsu da wala, gani ma ake kaman waɗansu mutane ne na daban. Da an tsallaka kuma sai a tarar da gwarawa, wanda su ake cewa binnar Rum, mutanen Rum, kuma yare ma ba ɗaya ba, su kuma makwabtan waɗannan mutanen ne. Saboda haka kaga kenan zai wahala mutanen Makka a ce sun san yadda saƙon yake. Don haka daga baya Abu Talib ya gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da saƙo, kuma ya ɗanɗani baƙin ciki na irin yadda ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama abin da bai kamata ba. To sai dai da yake shi ne babban dattijo a Makka, shugabanci ya tike zuwa gare shi tun bayan rasuwar mahaifinsa Abdul Muttalib, sai ya zanto shi ne ya zanto a madadin jagoran maka duk wani wanda yake ya isa zuwa gare shi ake zuwa raba gardama idan akwai sabani zuwa gare shi ake kaza zuwa gare shi ake kaza kusan duk kabilun Qurayshawan nan da Banu Taym da Banu Murra ai da Banu Taym da Banu Makhzum da Banu Adi da duk wa'annan abin nan kabilun in taktike wajen Abu Talib ake dawa to sai zanto wasu daga cikin wanda suke gallazawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bi suke gallaza masa kamar Banu Makhzum sun dade suna yar tsama da Banu Hashim duk abin da Banu Hashim suka yi na bajinta sai Banu Makhzum sun yi abin da Banu Makhzum suka yi sai Banu Hashim sun yi wanda a cikin Banu Makhzum kuma Banu Umayya suke sai gashi Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zanto daga cikin wanda suka matsawa manzon Allah akwai ɗan Banu Makhzum amma a cikin su akwai wanda suka musulunta tun farko Ummu Salama Makhzumiyya ce to a haka shi a matsayin sa na dattijo an yi da'awar an zo da abin da ya saba wa addinin kakanni an yi ƙarya cewa ana zagin iyaye da kakanni to bai sa baki ba amma abu ɗaya shine ya ci gaba da kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ba shi kariya shekara ɗaya shekara biyar har sai da aka doshi shekara goma bayan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekarunsa sun ja domin ya doshi shekara 50 wanda ko duk ya kai shekara 50 in za a yi taro na dattawa ai za a sa da shi to a lokacin ne Quraishu suka zo wajen Abu Talib suka ce masa kai dai mun fahimci cewa kana kan addinin mu فَإِنَّكَ عَلَى مِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ to amma muna so imma an tukhalliya bainana wa bainahu muna so ka kyale muka ba Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka fitafatin sa tunda kai addinin mu daya da kai in kuma kaki fa inna lasna bi tarikh ibn akhika ala hadha hatta nuhlikahu aw yakuffa anna ko ka hana shi ya daina addinin nan ya closing file din nan a rufe maganar nan gaba ɗaya a daina wani addini ko ka ba mu shi in kai ba za ka iya yin haka ba mu mu kashe shi kawai a huta wannan taro ne aka yi ba Abu Talib aka zartar da wannan to shine sai abin ya damu Abu Talib ya fatattake su ya kore su ya ƙi yarda da su suka fita suka ce to shikenan in dai ku haka za a ci gaba to mu dai mun karya sandar da'a gare ka magana kuma maka biyayya bata taso ba za mu yi gaban kanmu to amma shi ma fa kuma yana son mulkinsa da mukaminsa bayan fitar su yayi tunani akan maganarsa sai ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ce yabna akhi ya kai dan uwana inna qaumaka ja'uni mutananka sun zo min sun ce min kaza da kaza da kaza to abinda nake so ka taimaka mini fa abqi alayya wa ala nafsika ka tofa min asiri ka rufa min asiri kaga za su girma na zai salwanta idan mutanen nan kamar ma'anar kenan ka hutar da ni game da abinda suke yi kai ci gaba da addinin ka rabu da su ba sai ka kira su ba saboda shi bai san cewa sakon dole sai yayi ne ya isar ba yace wala tuhammilni ma la utiku ana wala anta kakka dora min abinda ni da kaina da kai ba za mu iya ba fakfuf an qaumika ma yakrahuna min qaulik kyale su da abinda ba sa so ka daina gaya musu sai manzo Allah ya ce wallahi law wad'u ash-shamsa fi yamini na rantsa da Allah da za su sanya rana a hannun dama na wal qamara fi yasari su sanya kaga rana ta kona shi kenan sanya wata a haguna ma taraktu hadha al-amra hatta yuzhirahu Allah wallahi bazan daina kiran nan ba sai dai har sai Allah ya daukaka addinin nan ya dora shi akan kowa aw uhlaka ko ahlika fi talabihi ko kuma wajen neman Allah ya daukaka addinin in mutu zala amsar dai baki wannan ibn ishaq ya kawo wannan a cikin sira a cikin isnadin akwai marawaitan da darajarsu da girmansu ba ta kai a amince da su a karɓi hadisi ba, amma kasancewar kissa ce ta tarihi kuma da yawa daga cikin mutane sun raja akan ta yasa malaman hadisi sukan daga kafa a irin wannan kissa, musamman kuma labari take bayawa ba tabbatar da halal ko haram ba. To yana fadar haka sai Abu Talib ya karfafu manzon Allah yace wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turab dafina فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا وقر بذاك منك عيونا ودعوتني وعرفت أنك ناصه ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا yace wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim naran sai da Allah duk taron da za su yi ba su isa su ceto su zo su kama ka ba, in ku kaga an yi haka hatta uwasada fi turabi dafina sai dai in an lullube ni da ƙasa an binne ni, in ina binne to wanda ba ni da ikon da zan zo in hana, amma in dai da rayuwata to sai dai mu mutu tare. Fasda bi amrik je ka isar da abin da aka aiko ka da shi, ma alayka ghadabatan kakkaj komai wa abshir kuma albishirinka da ƙarfi na da iko na ba wanda isa ya rinjaye ka, wa qarri ko wa qurra bi zaka minka uyuna sannan ka ji dadi ka idaniya ka tayi sanyi akan addinin nan naka, je ka ci gaba da yi kakka dinga yi a dardar ka kaman ka dora min nauyi ba wata damuwa, wa da'utani ni ma ka kira ni zuwa ga addinin nan, وعرفت انك ناصح كما ناس النصيحه كيما ولقد صدقت كما دا ابن دك فدا غسني وكنت سما امينا داما كان كما كاي امنتتيني لولا الملامه وعرفت دينا كازو دا الديني قد عرفت بانه ني ناسن تيوا من خير اديان البريه دينا عندي مغنى الديني اكي تو wannan shine mafi alkhairin addinan da mutane suke yi. Ai yayi nazari ya gani kawai shi tsoro daya yace laulal malama ba dan zargi ba na mutu a zargin au hizara masabbatin ko da ina jin tsoron zagi ai ta daci na bayan na mutu wannan kadai ba dan shi ba, lawajattani samhan bi zaka mubina lawajattani mubinan da ka same ni ni zan fara fitowa in bayyana wannan addini samhan cikin sauki ba tare da wani bata lokaci, to amma ina tsoron kar in mutu kuma zo a ta zagi na. Wannan abinda Abu Talib yayi ya janyo masa bakin jini a wurin Quraishawa, to wannan yasa a shekara ta 7 bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka hadu suka rubuta yarjejeniya aka sa mata hannu akan cewa duk wani ba Quraishi da ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fito daga gidansu to za a yanke hulɗar hada-hada da komai da shi. To nan take Abu Talib ya ce to ai ba wai wanda ya yadda da shi ba, mu kanmu da mu za a yi, yace kuma ba wai gidanmu gidan Abdul Muttalib ba, bari mu matsa ma har ƴan uwan babanmu gidan Hashimu duk wani Bahashime ya kirawo su suka zo unguwar da shine mai unguwa kaman daga cikin wurin shine Shi'ib Abi Talib ake cewa taushe kar Abi Talib wanda duk yawanci anan family suke, suka hadu suka tattara a wurin suka yi mubaya'a har da waɗanda ba su musulunta ba a cikin suka ce to mu ba mu karba addinin ba amma dai ba za a taba mana dan uwa ba dan mun fahimci da biyu kawai dukan akuya kishiya don haka ba za ta yiwu ba. Suka zo aka haɗu aka tafi akan wannan yarjejeniyar. To irin kariyar da Abu Talib ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin ta kai kariya, domin batun ƴaƴansa ba ta su yake ba, saboda ai ba su ake nema ba, baya yadda a gane a ina manzo Allah sawa yake bacci, sai ya shimfidar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah fa ya kai shekara 47 fa a lokacin, amma sai ya tabbatar da manzo Allah sawa yake bacci sai ya zo ya kinkime shi sai ya dauko ɗaya daga cikin ƴaƴansa ko Talib ko aqilu wanda kowa yaga inda dan yayi bacci sai mai da manzon Allah sama wurin sai dauko dan ya dada shi wurin maza sa ta yanda in ma za a kawo musu farmaki to sai dai a taba dan amma ba a taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake kuma a hakan tun suna da abinci har abincin su ya kare aka hana siyar musu aka hana siya a wajen su kuma an raba goran gayya duk wanda ya san su koda a wajen Makka ne an ga musu cewa ai mutanen nan sun yi abun kunya ana fushi da su to dan haka sai a wahale abu yake zuwa musu in kaga abu ya zo musu to in wani daga cikin su yana da ya auri wata mata ita kuma matar ba Quraishiya bace ba Bahashimiya bace bata cikin wannan sharadin to watakila daga wurinta za a iya samu a yi fasakorin abinci a zo da shi to duk a wahalar nan da ake baya barin manzo Allah ya kwana bai ci ba in kwa ta kai ma abinda za a cin sai ganyen bishiya to sai ya tabbatar manzo Allah sun aya ci sannan shi ya ci saboda asalin kauna ta dabi'a wacce Allah ya sa a zuciyarsa ta zumunci da kuma asalin kyakkyawan hali na Balarabi wannan yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan halaccin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lam yadhkurhu bisu manzo Allah bai taba zagin sa ba duk da cewa bai bi addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a bisa aqidar ahlus sunnati wal jamaa amma dan ka gane cewa shi zagi wani abu ne na daban galibin zagi ba addini bane yawanci wani abu ne da yake a zuciyar dan adam to sai kuma ya hada shi da wani dalili na kusa ko ya hada shi da siyasa ko ya hada shi da addini ko ya hada shi da kaza amma zaka iya yin komai kai adawa ma ba sai kai zagi ba zaka ai manya suna yi suna kashi yanzu maza Allah sunatun da yake bai taba zagin sa ba to Allah sai ya kaddara shi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kariya har sai da suka shekara uku a cikin wannan matsanancin halin hatta kai aka sarraha musu suka fito kuma ya san duk abin da musulmi suke ko lokacin da suka yi hijira zuwa Habasha sahabbai suka yi hijira zuwa Habasha annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura su Abu Talib har sai da yi wasu baituka wanda yake cewa ta'allam khiyaran nasi anna muhammadan wazirin li Musa wal masih ibn maryam فلا تجعلوا لله ندا واسلموا فان طريق الحق ليس بمسلم kaga yana cewa ya ku mutane zababbu ku sani fa cewa manzo Allah sama shine fa a madadin annabi Musa da annabi Isa da dan Maryama kada ku sanya wa Allah kishi ya ku musulunta domin ita hanyar gaskiya ba duhu ne da ita ba to wannan duk da cewa kamar da nake ta faɗa muku hanyoyin da ake tabbatar da wannan kisoshin yawancin su suna da rauni amma dama kalailaice sharadai na inganci a isnadi na kissa ba a maida hankali a matsalan ba kamar yadda ake abin da ya shafi hukuncin hukunci na shari'a sai dai in a cike akwai bata wani to ba za a yadda a dogara da ruwaya mummuna a bata wani ba amma dan an hakaito kirkin wani da matsayinsa to ba a cewa dole sai an yi amfani da raunin kissan an ruguje kirkin sa da raunin sa an fahimta amma in aka hakaito raunin da matsalar da kissa sai a ce inda rauni a kyale ta dan ka aje a jefi mutun da abin da bai ji ba bai gani ba to kun ga wannan daga cikin sababan da suka sa malaman hadisi wataƙila su yi tasahulanci wajen kalailace wannan isnadin da kin karɓar kissa saboda ai ba zagi ake ba yabo ake shi ko yabo hasali yana da abin da za a yabe shi wani ma da bai kai shi ba ma yana da abin da za a yabe shi to wataƙila wani sai ya ce to a to Abu Talib ai ya musulunta kenan tunda ya gashi ya ce ya yadda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wazirul li Musa wal masih ibn maryam wal masih ibn maryam kuma nan gashi yake cewa walaqad sadaqta wa kunta thumma amina kuma ya ce walaqad arabta dinan qad arabtu bi annahu min khair to wanda yake fadar haka bai san bai taba cakuduwa da family daya akwai musulmai da ba musulmai ba kwanan nan naga wani bawan Allah yazo har office wani yazo mana da shi office a nan Kano ba musulmi bane ni dai nazo office ina naga wani yazo da dattijo shi kuma dattijon yana kula ne da wanda sababbin musulunta, to akwai gida a Kano wanda asalin sa na gwamnati ne, shi malamin yace kula da gidan. Abin sai ban mamaki naga ga dattijo kuma ga wani yazo da irin askin nan da alama, sai aka ce mu ai daga Kamaru yake. Yazo da malati sun riga sun na same su a wurin, muka gaisa akai komai, sai aka gabatar min da shi cewa yazo ziyarar ƴaƴansa ne da ya kawo su su musulunta. Abin ya ban mamaki. To kafin mu koma magana da yaran da zai iya fahimta mu fahimta, sai na fara yi da Hausa. Ka san ba Hausa balle dan Kano ko ba gaskiya ba? Sai na fara tambaya da Hausa, nace to a'a, nake tambayar shi Malam Hassan, nace to shi wannan me hana ya musulunta? Yace to ka san al'amarin Allah, amma dai yanzu dai zancen da ake shi da kansa ya gamci cewa gwanda ya zaba wa ƴaƴansa musulunci. Da muka zo muna magana da shi, sai nace masa to na gaya masa da yaran da muka tattauna da shi. Yace to ikon Allah kai mai burge ka ce ya gamsu da musulunci da ya yarda addini ne, to amma shi ba zai ba ƴaƴansa amma su yi haka. Yace kaga mu misali ne yazo a gaban mu muka gani, kaje a irin wannan environment din zaka tarar da akwai iyayen da matan ba musulmai bane, amma kula da amanar addinin ƴaƴan ko matan mu musulmai ba su kai, za su tura su masallaci, su tura su wajen sallah, su tura su kaza, su musu fada akan addini, lalle su dinga kula da addini. A nan nan garin nan din nan a nan Abuja, sati biyu da suka wuce na tafi an kai ni aski a Wuse 2, na je zan yi aski. Wanda yake min askin sai ya ce min, ya tambaye ni da yaran da muka tattauna da shi, ya ce min ya azumi, Allah ya karba ibada. To na amsa, amma dai a raina ban san ya yake ba, saboda ka san Allah ne kadai san gaban dan wake, in ji Bahaushe. To sai na ce dai nayi ta maza, nayi ta sakkwatawa mutanen mu, sai na ce ashe ka san azumi? Sai ce ai musulmi ne. Na ce masha Allah tabarakallah. Tafiya dai tafiya yana min aski, sai ya bani labari, ya ce ai a nan a wajen yayansa yake, yayansa kuma ba musulmi ba ne. Ya ce amma yayansa ne yake masa fada akan kada ya dinga sakaci da addini. Ya ce shi yake, ya ce lallai zai tambaye shi ya bugu, ka yi sallah? Ka fa tabbata kana bautar Allah fa? Ka riƙe addinin musulunci da kyau? Wannan wani abu ne mai sauƙi, ka ga mutum mu a musulunci mu ne ba a yadda mu yi wani addini tara irin wannan ba, saboda mu mun san inna ad-dina inda Allah al-islam. Na ɗauko wannan kisan ne jama'a domin in fitar mana da wasu fa'idoji a ciki. Idan za ka fuskanci addinin Allah, to karka dakata abin da zuciyarka take raya maka, don zuciyarka tana da iyaka, kuma akwai shaidan da zai iya shigowa ya biyo maka ta hanyar gaskiya ko ta hanyar tausayi ko ta hanyar soyayya, don ya lullube maka shari'ar Allah, ya hana ka ganin ta yadda ya kamata, ya riya maka cewa in ka yadda da tsarin Allah to za ka yadda da zalunci, sai kuma ya kai ka ya baro ka. Abu Talib yana da abubuwa na ban al'ajabi wanda a kansu za ka ƙara yadda da cewa Allah shi kaɗai ya kamata a sallamawa, kuma a lokacin za ka ƙara sallamawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, ka gane duk duniya ba mai imani irinsa. Kuma a nan ne za ka gane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da sifa ta bashariya, sai dai shi ne shugaban talifai baki ɗaya. Ka ga a nan ƙaunan nan da aka nuna masa shi ma ya mai da bashi, ya mai da biki sallallahu alaihi wa sallama, da ɗai bai taɓa ƙaskantar da Abu Talib ba a iya matsayinsa na ɗan adam, matsayinsa na ɗan uwan mahaifinsa. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi wasa da ƴaƴan Abu Talib ba. Ya so ya auri Ummu Hani, ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙaunace ta tun kanta ya aure, sai Abu Talib bai bata shi ba, sai ya bata wani. To bayan ta girma an zo fathu Makka, manzo Allah ya sake da ya tsare, saboda sun shaku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gida ɗaya jini ɗaya, manzo Allah ya yi mata tai cewa yana so ya aure ta, ita kuma saboda adalci irin nata, sai ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ta tsufa ta girma kuma ga yara hidimarsa yara ba su bari ta yi masa hidima yadda ya kamata ba manzon Allah kuma ya gode mata saboda ta fahimci manzon Allah zai mata haka ne dan kara har yace mafiya hankali sune matan Qurayshawa suna kyautatawa yaro in yana karami suna kyautatawa miji arafu wannan bil ba'al ko al hadith akwai wata waka doguwa da Abu Talib yayi a cikin wannan kurkukun wannan a ciki take nuna irin kaunar da yake wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallama a wurin sa wanda ya bude ta baiti 111 ce wanda ya bude ta da khalilayya ma udni li awwal azilin bi saghwa'a fi haqqin wala inda batilin khalilayya inna ar-ra'ya laysa bi shirkatin wala nahnahin inda al-umur al-balabili ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل الأرى والوسائل وقد صارخونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعدون غيظا خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول وأهضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أسواده بالوصائل بالصاد قياما مع المستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي نسكه كل ناسل وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائل مسومة الأعضاد إذوا دي كرشي إندي كي فلا أتكينا فلا سفو ثم زن الله صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه بمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل لعمري لقد أجرى أسيد ورهطه إلى بغضنا إذوا كرشي تو تارج ديك وإنن أبو بوا أما ألا يا أورا بسق قدرا وسا شوى مسلمي باشيني وندي وإنن كأيب تارج شوى وإنن شوى وانحالا الناس حالا يني نمسلين شي amma musulmi shine wanda yace la ilaha illa allah muhammadur rasulullah shi yasa kuma in ka ce la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sai ya zama a zuciyarka ka nufi la ilaha illa allah shi yasa dama shurutu la ilaha illa allah suka zo cewa na daya dai dole sai ya zanto ka yadda da la ilaha illa allah ka yadda da la ilaha illa allah a yadda da take ta sabawa ƙaryatawa ko kafirtawa na ɗaya kai ilimi sai ka san ma'anar la ilaha illallah ka san cewa la ilahan nan da ka faɗa fa ka sallama duk wani abun bauta illallah kuma ka tabbatar da bautar Allah shi kadai dole sai an tabbatar da haka shi yasa zaka ga ai arna ma suna cewa la ilaha illallah wani lokacin misali ka samu babba guji wanda yake ba musulmi ba abu zai fara ce la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma ka ji shi ba musulmi bane a shekara ta 2009 an dauke na raka wasu wa'azin maguzawa a cikin Sumaila local government a Kano aka ce min ga wani sarkin noma ya ki sallah mallan ka masa wa'azi yayin sallah to ni a lokacin sabon yanka ne ban iya irin ban da kwarewa ta wannan wa'azi wanda ya ce min in masa wa'azin yayin sallah almajirina ne amma shi Allah ya hore masa baiwar iya wannan wa'azin sai aka ce sarkin noma ga mallan daga Madina ya dawo sai nace to sarkin noma ashe ba za a ce masa wai ka musulunta ba sai a ce kai sallah nace to sarkin noma ita sallar nan ai da aka ce farko daga Madina ne sai oh ikon Allah gari na Madina garin manzo Allah ya kai mu Madina sai gaba na ya fara faduwa nace to a aka ce a zuciya nace aka ce mun ba musulmi bane sai nace sarkin noma kai yanzu ba za ka yi sallar nan ba duk sai da na gama batuna sai ya ce malam abin da isa su wa'annan wawayen yaran da suke mana dariya ai ba su san ikon Allah ba. Allah ne ya ba su iko su yi sallah, in ya ga dama sai ya hana su, mu kuma ya ba mu dama mu, ai komai lokaci ne. Sai na ce Malam Umar taho ka karɓi mutumin nan, kai in je in ƙara tura shi can ciki, gashi ni na fahimci shi wannan kamar ma ni a wajena ai inda ya kamata a ce ai a haka ma ni a ce musulmi ne. Suka ta dariya suka ce to abin ai ƙwarewa ne, na ce to ku zo karɓi aikin nan, ina ga in dai za mu yi sai dai ku koya mana, in dai in an gama ku kira ni in zo in rufe da addu'a. To mahalli shahid a nan, sai mutum ya san la ilaha illallah me take nufi, to shine ya taka mataki na farko. Shar'i na biyu kuma sai ya yarda cewa la ilaha illallah shine al yaqin al munafi lil shak, ba wai ya faɗa ne yana kila wa kala ba, shi to bai sani ba, ya rasa suwaye da gaskiya. In yana da wannan tunanin to ba musulmi bane, ko ya ce la ilaha illallah ba za ta kai shi ba, sai dai in ya furta ta a filin daga, to a filin daga kuma tunda ba za ka shiga zuciyarsa ka sani ba, to ba za ka kashe shi ba. In ana faɗa tsakanin musulmai da kafirai, misali kafirai sun hana musulunci fakat sun ɗauko makami za su yaƙi musulmai, an zo an tinkare su, sai wani ya ce la ilaha illallah, to wannan hadisin Abdullahi ɗan Umar ta yi hatta ya ƙulu la ilaha illallah, ba a ce dole sai ka tsaya ka ji da gaske suke ba, in suka faɗa haka asamu minni dima'ahum wa amwalahum, dole ka ƙyale shi. Wannan kuma wa hisabuhum ala Allah ta'ala, an ƙarya yake kuma zai koma zuwa ga Allah. Munafikai ai Allah ya sani, wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun, amma la ilaha illallah da suka ce an san fa ƙarya suke, amma tunda suka faɗa ta tsare musu jininsu, ba dai za a kashe su saboda kin faɗarta ba, sai dai kuma illa bi haqqil islam, sai dai misali sun yi kisa, to wannan ko musulmi ne ko da waliyin Allah ne, in yayi kisa to hukuncinsa shine a kashe shi, saboda waqatafna alaihim fiya annan nafsa bin nafs. Wannan shine sharadi na biyu, al-yaqin. Na uku kuma al-qabul, dole ka karba abinda la ilaha illallah take tare da shi. Al-munafi lirrad, ba za kuma ka bar komai ba. In ci Abu Talib in ka ce ya cika wani sharadin ma amma ya karba, ai gashi ya ce laulal malamata aw hidara masabbatin lawajadtani samhan law harfu imtina'ni, wanda yake nuna cewa bai karbi sakon ba. Sannan shar'i na hudu al-inqiyad, in ka ce la ilaha illallah to a ganka kana sallah, tunda Allah ya ce ai sallah, kuma uluhiyyar tasa shine a bauta masa. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun ay ma'budun fis sama' wa fil ardi ilah ma'budun fil ard, to duk wanda ya ce la ilaha illallah kuma ya kiyin sallah, manzo Allah sun ce al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, bainal muslimi wa bainash shirki wal kufri tarku as-salah, muga ka miƙa wuya wanda ya ki ba da zakka akan haka sai na Abubakar ya zara takobi ya yake su. Dalili ko saboda sun ki su karɓi wannan saƙon da aka aiko da shi. To kaga wannan wajibi ne a tabbatar da cewa an miƙa wuya al-inqiya. Shar'i na hudu as-sidq, ya zama da gaske ake, akwai gaskiya a ciki. Al-munafil al-kadhib, ya zama babu gana ƙarya a ciki, ta yanda koda wata masifa ce ta same ka, to wannan masifar ba za ta sa ka ce ka fita daga musulunci ba. Dan haka waɗanda suke shigowa musulunci kuma su zo su yi ta ciwon baki, su sun kasa tunda suka shigo musulunci an kasa taimaka musu, ai ba ka shigo ne dan a taimaka maka ba, ashe ba da gaske kake ba kenan. A'a, ka do mu cikin mu da muke musulman mana, kowa ne ake taimaka masa? Akwai wanda ya fi ka zama cikin matsala? Kai wata kila da kan musulunta an samu wasu masu imani da sai da suka tattara maka wani abu da zai dan rage maka radadi, gaskiya ce take sa ka karɓi musulunci. To da ka ya ku masu musuluntar da mutane wanda suke zuwa su musulunta a wajen ku, ku lakkana musu, ku koya musu, su gamsu, su gane cewa shi fa musuluncin nan ba wai bashi ka bayar yanzu kake so ka karɓa a duniya ba. Dole akwai afsidi, in jaraba ta same ka asiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yusrun wa qad fatanna alladhina min qablin fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibina. To shar'i na shida kuma wajibi ne ya zamanto dan Allah kake yi, akwai ikhlasi. Saboda ka ka musulunta kuma so kake dama a gane, to yanzu dai musuluncin mun riga mun yi shi, mu ma mun zama daidai da kowa. A'a, dole ya zanto akwai ikhlasi, al-munafi lish-shirk, ya zama ba maganar riya, ba maganar sum'a. Sannan na bakwai al-mahabba, ya zama Allah nan da aka faɗa shi ya fi soyuwa a zuciyarka fiye da komai, akan sa ka yadda ka rabu da dukiyarka, akan sa ka yadda ka rabu da garinku, akan sa ka yadda ka rabu da duk wani jin dadi indai akan Allah ne falaitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tasfu wal anamu ghidabu walaita alladhi bayni wa baynaka salihun wa bayni wa bayna al alamin kharabu idha nilt minka al wud fal kullu hayyinun fa kullu alladhi fawqa al turabi turabu tsakaninka da ubangiji kenan kana kaunarsa kana son sa tsakaninka da manzo Allah sama tsananin kaunarsa ce ta sa baka taba gabatar da wani akan a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk abin da aka zo da shi duk tsarin da aka zo da shi in ya sabawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka danganta tsarin zuwa gare shi ba shi hakuri in bai saba kawo irin wannan baka sai hakuri mun dauna annabi sallallahu alaihi wasallam in ya matsa ka ce kai malam ka fa dako akan annabi sallallahu alaihi wasallam za mu yi saba da kowa al muhabba kenan daga nan kuma duk wani abu da yake da alaka da Allah ka so bayin sa ka so masu son sa duk abin da yake da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka so ƴan gidan sa ka so sahabban sa ka so garin da aka haife shi ka so garin da ya mutu duk wani abu da aka ce maka wannan yana da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji kana son sa ka so addinin sa in ana magana hadisi ka ji hajjara zama kake in ana tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakuka kake to dole sai ka cika waɗannan abubuwan to ma iya cewa Abu Talib akwai zunzurutun soyayya a zuciyarsa wanda kuma in Allah ya so ya yarda sa uhaddithukum bidhalika guban Allah ya kai mu akan ita soyayyar nan ai tana da sababba manya-manya guda hudu wanda duk sababi ɗaya daga cikin sababba hudun nan da kai ta dan su ba za a ce maka dan me ba to da ka maganan kai ta tada hankali wai dan me ayar Qur'ani za ta ce wannan da Abu Talib ake kai ta tada hankali mutumin da yake kaza yake kaza to a baka misali a abubuwan da suke kusa da kai min zai bika na dinuk in aka baka misali zaka fahimci cewa ashe al'amarin da sauki ne kawai zubda makamanka taho ka ji me Allah da manzansa suke cewa in baka sani ba tambayi malaman da suka sani sai su gaya maka Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu dace